Barkanmu da wannan yammaci na ranar 21 ga watan Ramadan, hijira ta manzon Allah shekara 1447. A ci gaba da karatunmu na tafsirin Alƙur'ani mai girma, wanda ake gabatarwa daga nan masallacin Jibis bakin kasuwa Damba. A karatunmu na jiya, mun tsaya Suratul A'raf, aya ta 167, bayani akan Yahudawa da irin katobara da suke da shi da saba ma dokokin Allah madaukakin sarki. Mun tsaya akan kissar wata alƙarya da take kan gabar kogi. Aka haramta musu sura nan a sabat, suka yi ta'addanci, suka yi wata dabara wanda yake nuna su ɗin ne ranar Asabar ɗin. Aka musu wa'azi, suka ƙi hannuwa. Allah maɗaukakin sarki ya halakar da su, ya mai da su birrai masu wa'azi, su kuma Allah maɗaukakin sarki ya tsaidatar da su. A Ubangiji ya sanar da ‘yan bani Isra’ila waɗanda suka saura ba a shafe halittarsu ba, domin wannan wata ƙabila ce ta musamman, al’umma ce wanda garinta yake bakin kogi. Sauran kuma Allah ya mutu sanarwa cewa daga nan zuwa tashin alkiyama idan ba su ceto ba, to Allah zai aiko musu mai azabtar da su a kowane lokaci. A za mu tashi aya ta 168, faɗin Allah maɗaukakin sarki, wa qatta'nahum fil ardi umama.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون.
نعم.
فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين.
نعم. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wa qatta'nahum fil ardi umaman, muka karkasa su a doran ƙasa suka zama al'umma al'umma. Minhum as-salihun, a cikin su akwai mutanen ƙwarai. Wa minhum duna zalika, a cikinsu akwai waɗanda ba haka ba. Wa balawnahum bil hasanati, muka jarrabe su da kyawawan abubuwa, arziki, wadata, zaman lafiya da sauransu. Wa sayyi'ati, muka jarrabe su da munanan abubuwa, rashin zaman lafiya, talauci da makamantansu. La'allahum yarji'un, mun musu wannan jarabawa da tsammanin za su dawo su yi haukan hanya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun, wasu masu maye gurbi suka maye gurbin waɗancan na farko ɗin. Warisul kitaba, suka gaji littafi. Ya'khuduna araba hadzal adana, suna karɓan kayan wannan duniya, suna karɓan abin duniya kenan. وَيَقُولُونَ سَيَغْفَرُ لَنَا suna cewa za a gafarta mana wa in ya'tihim ardun mithluhu ya'khuduhu idan wani abun duniyar ya sake zuwa sai su sake karba alam yu'khaz alaihim mithaqul kitabi ba a dauki alƙawari da su a cikin littafi ba cewa Allah ya kulu ala Allah illa alhaq kar su faɗi komai ga Allah sai gaskiya wa darasu ma fihi kuma sun tsaya sun yi bincike a cikin littafin sun yi darasi a cikinsa sun fahimce shi ba wai karatu na rashin fahimta suke ba karatun jarida ba waddarul akhiratu khairul lilladhina yattaqun afala ya'qilun ko afala ta'qilun gidan lahira ya fi alkhairi ga masu jin tsoron Allah ya kamata a ce su ji tsoron Allah ubangiji ya ce yanzu ba za su ji tsoron Allah ba والذين يمسكون بالكتاب وعند سكي رقو للتافع الله وقاموا الصلاة سكت إيدا سلا فإنا لا نضيء أجر المصلحين للبامة توزر سدلا دم كاو جارة وبنجد سبحانه وتعالى ينا بياني أكي أم بنو إسرائيل زيا منكر تآية سوى الله سوى قطعناه من سنتي عشرة أسباط الأمم مكتس انكاسو gida goma sha biyu jikokin wato annabi Yaqub alaihi salatu wassalam muka karkasa su suka zama al'umma jikoki goma sha biyu dangi goma sha biyu mun yi bayani cewa wannan tsuntsuntawa ni'ima ce ba azaba ba to bayan waccan tsuntsuntawa da aka musu ta ni'ima malamai suka ce wannan kuma na azaba ne وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ مُتَسَنَّسًا كَاسِمًا كما يدعي الله تعالى وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَيَدْعِي الله تعالى أَوْ يَلْبِسَهُمْ شِيَعًا الله يا لَتْنِي تَاسُ تُزَمَا قُنْجِيَا قُنْجِيَا جَمَعَ جَمَعَ تُبَايَنْ الله يا مُسُ وَتَنِّي إِمَا بس بي الله مَأْوْكَ كِنْ سَرْكِي سِمْ سِكَ شَرُوْ تَعْبَ سي الله مَأْوْكَ كِنْ سَرْكِي يَتْسَنَّسًا كَاسُ suka zama al'umma daban-daban minhumus salihun sai ya zama na a cikin su akwai mutanen ƙwarai wa minhum duna zalik akwai wanda ba haka ba me ma'ana wanda ba haka ba wasu malamai suka ce duna zalik shine kafirai kamar yadda aljannu suka ce wa anna minna salihuna ومن دون ذلك كنا طرائق قددا اكن ما اكوي صالحاي اكوي ودان ده با هكا با واتو اكوي كافري من كسانتي مذهبا دبان دبا تو سوما يهوداوا اكن سو ان سامو مسلمي نا قراي وندا سكي كان ادينين غاسكيا بس كركشي با ومنهم دون ذلك ان سامو وندا كوما سن كافرتي ma Allah subhanahu wa ta'ala wasu suka kasa su gida uku suka ce duna zalik akwai muktasidu kamar yadda Allah ya ce minhum ummatun muktasida a cikin su akwai wata al'umma mai kamantawa tana nan tsaka tsakiya a sannan ta karshe akwai zalima kamar yadda Allah ya ce summa awrasna alkitaba allazina istafaina min ibadina wa minhum sabiqun bil khairati haka ne ko zalimun wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum sabiqun bil khairati minhum muktasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah akwai wanda yake mutu kansa az-zalim akwai muktasid wanda yake kuma wanda yake kari ba aikata ayyukan alkhairi akwai shi da izinin ubangiji subhanahu wa ta'ala to kuma wadannan yahudawa Allah ya kasa su gida uku wannan fassara kenan ba gida biyu ba mutanen ƙwarai wanda suka kai kololuwa wajen falaha da kuma tsakatsaki wanda suna nan tsaye ba falaha akwai kuma kandararru wanda suka kafirce mu Allah madaukakin sarki ubangiji ya ce mun jarrabe su da abubuwa da yawa masu kyau da munana Allah yakan jarrabi bayinsa da abu mai kyau in abu mai ke yozo mu dauke shi a matsayin jarrabawa idan mummuna ya zo mu dauke shi a matsayin jarrabawa mu koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala duk sanda jarrabawa ta zo mana ko mai kyau ko mummuna sai wasu suka maye gurbin khalfun tana da qira'a guda biyu wasu na karanta ta khalfun wasu na cewa khalfun malamai sun yi bayani na lugha cewa in aka ce khalfun shine danka da zai maye gurbinka khalfun wani daban da zai maye gurbinka ko danka ko ba danka ba suka ce shine ake nufi khalf kaman khalf zuriya khalfun wanda ba zuriya ba wasu suka ce idan aka ce khalfun mai maye bayan wani amma mayewa ba da kyautatawa ba idan aka ce khalaf shi ko masu maye bayan wasu tare da kyautatawa a wannan kenan su ne ma'ana na khalfun ko khalaf to wasu suka maye bayan su ana nufin ƴaƴansu bayan waɗancan sun shuɗe ƴaƴansu suka zo suka maye bayan su suka zama yanzu su ne manya su ne suke rayuwa a doran ƙasa sai suka gaji littafi kamar yadda iyayen suke karantawa suka zo suka tarar da littafi suka ci gaba da karantawa wato waɗannan mutanen ƙwaren kenan da ƴaƴansu suka zo suna karantawa ya akuduna araba hadal adana sai suka zo suna karɓan abin duniya in aka ce adana abu mafi kaskanci ita ce duniya suna karɓan abin duniya saboda karkace mu hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala suna karɓan rashwa da sauransu sukan yi fatawa saɓanin gaskiya saboda ana ba su wani abu da ya shafi kayan duniya idan suka karɓa sun san sun yi laifi sai su ce sayughfaru lana za a gafarta mana wannan irin wannan laifi babu laifin da ya kai shi girma kana da ilimi ka san cewa ba daidai ba ne kuma ka saba ma Allah maɗaukakin sarki to wannan babban jarima ce wanda a gaba za mu karanta insha Allah ta'ala uqubar da Allah ya yi ma wani mai ilimi ya ƙi yin aiki da iliminsa insha Allah za mu karanta aya sai su karɓa abin duniya sai su ce Allah zai gafarta mana sai su nuna nadamarsu idan ya wuce wa in ya'tihim arabun mithluhu idan wani kayan duniyar irin na baya ya zo kuma duk sai su manta da sun yi laifi a baya ya akuduhu sai su sake karɓa mun gane ko wato karɓan rashwa sun san babu kyau ko ya gaskiya sun san babu kyau wannan ɗabi'arsu ne aikinsu ne kullum akan haka suke to Allah maɗaukakin sarki yana karɓan tubar mutum ne idan ya tuba ba tare da ya dawo ya sake maimaita aikin ba to amma waɗannan sun haɗa sababai guda biyu wanda ba za a karɓi tubarsu ba wanda zai ja musu mummunar azaba na farko da saninsu suke saba ma Allah maɗaukakin sarki ba da kuskure ba ba da rashin sani ba na biyu suna dogewa akan saban Allah kuma sun san ba daidai ba ne da in aka yi sau ɗaya aka tuba ba a ƙara ba sai Allah ya karɓi tuba Ubangiji ya sanya sharaɗin tuba rashin dawowa a aikata aikin walam yusirru ala ma fa'alu ba su aikata abin ba su ci gaba da dogewa akan abin da suka aikata ba Ubangiji ya ce thumma inna rabbaka lillazina amilu sayyi'ati thumma tabu min ba'diha wa amanu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim waɗanda suka aikata mummunan aiki suka tuba bayan mummunan aikin wa amanu suka yi imani inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim to Allah zai gafarta musu bayan sun yi imani dan haka sharaɗin karɓan tuba sai sake aikata mummunan aikin da aka yi shi aka tuba. Idan mutum ya aikata bai tuba ba, ai ya dawo ya sake ci gaba da wannan mummunan aiki, ukhiza bil awwal wal akhir, sai Allah madaukakin sarki ya kama shi da laifin farko da laifin ƙarshe, duka a jibga masa a kama shi da wannan laifuka din. Allah madaukakin sarki ya dace da mu. Ubangiji yace ai an yi alƙawari da su a cikin littafi, wannan ya tabbata a cikin wasu ayoyi. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wa iz akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu, muka dauki alƙawari da waɗanda aka ba su ilimin littafi, yahudi da nasara, muka ce latubayyinunnahu lin-nasi, lalle fa ku bayyana littafin nan a mutane, wala taktumunahu, kar ku koye shi. Fanabazuhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi samanan qalila, suka yi wurgi da shi ta bayansu, suka karɓi kayan duniya ɗan kaɗan maimakon a fito a bayyana gaskiya a yi wa'azi, sai ya zamana an bi son duniya. Wannan shi ne misaqul kitab da Allah ya ɗauki alƙawari da su, cewa Allah ya ƙulu ala Allahi illa alhaq, kar su faɗi komai a Allah sai gaskiya, abin da yake cikin attaura da injila shi za a faɗa. Wa darasu ma fihi, kuma an yi darasin littafin, an fahimci shi karshe, ba iya karatu aka yi ba, an yi darasa, an yi shi da yake an fahimci shi. A Ubangiji yana nuna mana cewa da duniya sai Allah ya mutu abin da ya santa, shi ne neman lahira, domin gidan duniya bai kare ba, komai na duniya zai kare, amma na lahira fa baya gani. Ubangiji ya ce wa darul akhirah khairun lakum, lahira ya fa alayhi wa sallam, ko kun nemi kariya daga azabar Allah, ka nemi kariya daga azabar Allah, kar ka ci haram, ka ji tsoron lahira, to sai Allah madaukakin sarki baka duniya ta hanya mai kyau, ya kuma baka lahira wanda ta fi duniya alkhairi. Ubangiji ya ce fala kilu wa la bazaba kai ba, ya kamata mu zama masu hankalta kuma sai mu fita. Ubangiji ya ce wallazina yamassikuna bilkitab, wanda suke rubuta littafi suke karanta shi suke aiki da shi da abin da ke cikinsa, wannan an yi magana umum, sai aka kassasa da aiki mafi tsada bayan ruko da littafin gaba daya, sai aka faɗi babban aiki shine tsaye da sallah. Allah ya ce wa aqamus salata, kuma suka tsaye da sallah, domin idan mutum ya tsaye da sallah to in Allah da zai hana shi aikata munanan ayyuka, kamar yadda Allah ya ce inna salata tanha anil fahasha'i wal munkar, lalle sallah tana hana mutum ya aikata al-fasha da munanan ayyuka. Allah madaukakin sarki ya dace da mu, dan haka sallah tana da muhimmanci sosai, shi yasa ba a tsaya an ce wallazina yamassikuna bil kitab akai shiru ba, idan ka faɗa wannan sallar ta shigo ciki, amma saboda muhimmancin ta sai aka fito da ita fili aka faɗi sunanta. Allah ya ce inna la nubi'u ajral muslihin, lalle mu bama tozartar da aikin masu gyara, yana daga cikin gyara tsaye da sallah, yana daga cikin gyara ruko da alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, dan haka idan muka kyautata muka gyara to ladan mu yana gurin Allah, Allah madaukakin sarki ba zai tozartar da ladan mu ba, za mu samu ladan mu cikakke insha Allah ta'ala. Allah madaukakin sarki ya dace da mu. Na'am. Ubangiji yace
wa izna taqana al-jabala fawqahum ka'annahu dhallatun wa dhannu annahu waqi'un bihim wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma ataynakum biquwwatin wadhkuru واذكروا ما فيه لعلكم تتقون.
نعم. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wa iz nataqana al-jabala, kutina lokacin da muka tumike dutse muka daga shi sama, fawqahum sama da su, ka annahu bullatu kamar kace gajimare ne, wa dhannu annahu waqi'un bihim, suka tabbatar cewa dutsen nan zai fado musu. Kuzuma atainakum biquwwati, muka ce ku riki abin da muka ba ku da ƙarfi. Wazkuru ma fihi, kuna tuna abin da ke cikin littafin. La'allakum tattaqun, in kuka yi haka za ku samu kariya daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala. A wannan aya tana magana akan alƙawari da Allah ya yi da 'yan bani Isra'ila. Akwai lokacin da taurin kansu ya kai taurin kai, har sai da ya kai Allah ya ɗaga dutse, shine Quri Sinin, Allah ya ɗaga shi sama kamar gajimare duk yadda suka yi dutsen yana binsu. Ubangiji ya ce idan ba ku yi imani ko riƙe abin da yake cikin littafi ba, to za a jeho dutsen zuwa kanku. Suka ɗauki alƙawari suka yi imani, kamar yadda Allah ya ce wa rafa'ana fawqahum al-qura bi mithaqihim, muka ɗaga dutsen Quri Sinin a sama da su, bi mithaqihim, kuma suka yi alƙawari, bi ma'ana muka sauke shi saboda alƙawarinsu. A Allah maɗaukakin sarki ya sauke wannan dutse bayan sun yi alƙawari cewa za su bi Allah subhanahu wa ta'ala, suka tuba. To ku tuna lokacin da muka muku haka, su Yahudawan da ake ba su labari suna da cikakken labari cewa a baya Allah ya yi makakanunsu irin wannan abu, cewa Allah ya ɗaga dutse a samansu ko su tuba ko kuma a jefo musu dutse. Suka tuba suka yi ma Allah maɗaukakin sarki alƙawari. Ubangiji ya ce ku ji tsoron Allah, ku riƙe littafin da ƙarfi, kuna tuna abin da ke cikin littafin, kuna aiki da shi, in kuka yi haka za ku samu kariya a duniya, za ku samu kariya a lahira. Amma daga baya ba su cika alƙawarin Allah subhanahu wa ta'ala ba. Wannan duk yana cikin katobara ta ahlul kitab. Allah maɗaukakin sarki ya kare mu bin hanyarsu, ya dacar da mu hanya madaidaiciya. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bamu labari irin yadda ake ɗaukan alƙawari da mutane tun daga farkon ‘yan Adam ko kuma na dukkan ‘yan Adam gabaki ɗaya. Ubangiji ya ce wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum.
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.
نعم. وبنجد يتوى إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم zurriyatahum, ka tuna yayin da Ubangiji ya ɗauki alƙawari da 'yan Adam gaba ɗaya. A min zuhurihim, aka ciro 'yan Adam daga gadon bayan annabi Adam. Zurriyatahum, gaba ɗaya zuriyarsu aka ciro su. Wa ashhadahum ala anfusihim, Allah ya kafa musu shaida ya ce alastu bi rabbikum, ba ni ba ne Ubangijinku? Qalu bala, suka ce kai ne Ubangijinmu, shahidina, mun shaida. An ta ƙulu yawmal ƙiyamati inna kunna an haza ghafilin, kada ku zo ran tashin alƙiyama kuke kun manta, kun gafala. Aw ta ƙulu, ko ku zo ku ce innama ashraka aba'una min qabl, lalle iyayenmu ne suka yi shirka kafinmu. Wa kunna zurriyatan min ba'dihim, mu zuriya ce da muka zo bayansu. Afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun, ya Ubangiji za ka halakar da mu da abinda masu ɓarna suka aikata? Su ne suka rene mu akan haka, kar ka halakar da mu akan abin da suka yi. Wa kadhalika nufassilu al-ayati wa la'allahum yarji'un, kamar haka muke bayanin ayoyi dalla-dalla saboda mutane su dawo su bi sai su hau kan hanya. a malaman tafsiri suna da fassarori guda biyu game da wannan aya mai albarka ko waɗannan ayoyi masu albarka. Ma'ana ta farko, alƙawari da Allah madaukakin sarki ya dauka da ɗan adam shine sama da ɗan adam fi da ƙarfi, kamar yadda a baya aka ce fa khalafa min ba'dihi khalqu, wasu suka maye gurbin waɗancan Yahudawa na farko. To samar da mutane ƙarni bayan ƙarni, jama'a bayan jama'a, wannan wa'azi ne mai girman gaske. Idan waɗansu suka zo suka shuɗe, wasu suka zo bayansu, to tafiyar waɗancan wa'azi ne ga waɗanda suka zo baya. Mu ma idan muka tafi, wa'azi ne ga ɗan bayanmu. Mun gane ko? Wannan babban dalili ne. Kamar yadda Allah ce, kama an sha'akum min zurriyati qaumin akhari, kuma Allah ce huwa allazi ja'alakum khala'ifa fil ardi, shine ya sanya ku ka zama masu maye gurbi a doran ƙasa. Ubangiji ya ce wa yaj'alukum khulafa al ardi, Allah shi yake sanya ku zama khalifofi a doran ƙasa. A waɗancan da suka zo suka yi aiki na ƙwarai ko mummunan aiki, mu idan muka zo mun san mummuna suka yi ko kyakkyawa suka yi. Mun gane ko? Wannan haka yake a fili yake bil fitra. Allah madaukakin sarki yakan fahimtar da ɗan adam. Waɗanda suka zo daga baya sukan fahimci abin da iyayensu suka yi daidai ne ko ba daidai ba. Yanzu muna iya bambance abin da iyayenmu suka yi na daidai, muna iya bambance abin da iyayenmu suka yi ba daidai ba. To wannan shi ne wa'azin, shi ne kuma alƙawarin. Wato muna bambancewa da hankulanmu. Ya zama hankalin da muke da shi shi ne alƙawarin da Allah ya ɗauka da mu. Iyayenmu sun zo sun wuce, in sun yi addini mai kyau, mun fahimci sun yi addini mai kyau, to ya kamata mu yi irin addinin da suka yi. Idan ba su yi addini mai kyau ba, mun san ba su yi mai kyau ba. Mun gane ko? To ya kamata mu bar irin abin da suka yi, mu ɗauki abin da yake daidai. Yanzu misali, da an tashi sai muka ga iyayenmu suna aikin gona. Aikin gonan nan ana sussukan hatsi, mata tsofi za su je za su yi kaman kwana biyar ana yi, dakir za a yi buhu goma. Ko? Sun yi daidai ko wasi ba? Sun sha wahala. Yanzu sai muka samu inji, sai mu ce mu irin na iyayenmu za mu, ba za mu irin na iyayenmu ba, sai mu je mu yi amfani da inji cikin awa biyu ya sussuke mana hatsi buhu goma. Mun gane ko? A rana ɗaya sai ya maka aikin wata da waɗancan zafi. To haka ɓangaren addini. Yadda muka fahimci a ɓangaren duniya iyayenmu sun sha wahala, mu ba za mu bi irin hanyarsu ba. To haka a ɓangaren addini, idan ba daidai suka yi ba, idan muka zo muna iya fahimtar ba daidai suka yi ba. Mun fahimci wannan ko? Wannan ya zama kenan Allah ya fahimtar da mu, mun ɗauki alƙawari da Allah maɗaukakin sarki ta hanyar iyayenmu, kakanninmu da suka rigaye mu. Mun fahimci wannan ko? Dan haka ba a kafa hujja da abin da iyaye suka aikata. Wannan kenan. Mutane suna fahimtar gaskiya bil fitra, kamar yadda Ubangiji ya ce ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufr. Bai dace ko bai kamata mushrikai su raya masallatan Allah ba bayan suna mashaida a kansu su kafirai ne. Sai ya suka yi mashaida a kansu su kafirai bil fitra. Mun gane sun san ba a daidai suke ba. Dan haka wannan shine alƙawarin da muka ɗauka da Allah maɗaukakin sarki, mun san ba a daidai muke ba. Ubangiji ya ce innal insana li rabbihi lakanud, lalle ɗan adam game da Ubangijinsa mai bijirewa ne, yana da bijirewa, baya gode ma Ubangiji. Wa innahu ala zalika la shahid, kuma ya san hakan din. Mun fahimci wannan ko? Da haka yanzu tunda mun san daidai muke, mun san ba daidai ba, to wannan shine alƙawari da muka ɗauka da Ubangiji subhanahu wataala. Wannan shine fassara ta farko da waɗannan da wasu malamai suka yi, har suka ce ai ba zai yiwu a fassara cewa tun farkon annabi Adamu aka ciro mutane kaman ƙwayan zarra aka ɗauki alƙawarinsu, suka ce za a manta. Mun gane ko? Duk da wannan mai sauƙi ne a gurin Ubangiji. Fassara ta biyu shine fassara mafi shahara da muka fi sani, cewa daga jikin annabi Adamu ɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya fitar da mu kuma aka kafa shaida akan mu. Hadisai suna nan da yawa, wanda yawansu za a ce ya kai hajjin mutawatiri. Sahabbai sun ruwaito daga manzon Allah cewa haka aka fitar da ɗan Adam daga jikin annabi Adam alaihi salatu wa salam. Ubangiji ya yi magana da su suka yarda cewa su sun yarda Allah Ubangijinsu ne. Ubangiji ya ce kar daga baya ku zo ku ce ba ku san da haka ba. Suka ce sun amince. Waɗannan akwai hadisai da yawa da suka tabbatar da haka, wallahu ta'ala alam. Sai dai wannan fassara ta farko ba za a jefar da ita ba. Duka fassarori guda biyu kowace za ta ƙarfafa ɗaya. Wannan sunna ta tabbatar mana haka akai. Nan kuma dalilai na Al-Qur'ani mai girma sun tabbatar mana cewa ɗan Adam ya san abin da yake ba daidai ba ne da ƙwaƙwalwarsa da basirarsa da Allah Maɗaukakin Sarki ya bashi. In ya yi daidai ya san ya yi daidai, idan bai yi daidai ba ya san bai yi daidai ba. Amma duk da haka Allah Maɗaukakin Sarki bai bari ba, sai ya ƙara tabbatar da hujja, ya aiko manzanni domin su zo su yi wa'azi. Ba a taƙaito da iya hankalin ɗan Adam da ƙwaƙwalwarsa ba. Ubangiji ya ce rusulan mubashirina wa munzirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Ayi manzanni ne masu bishara da masu gargaɗi, suka zo suka yi mutane gargaɗi da bishara. Saboda kada mutane su zo su sai suna da wata hujja, bayan kuma an aiko annabawa. Da ba aiko annabawa ba sai su ce suna da hujja, ba a aiko musu kowa ba. Ubangiji ya ce walau anna ahlaknahum bi'azabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna min qabli an nazilla wa nahza. Da mun halakar da su da azaba kafin zuwan manzanni, da sai su ce ya Ubangiji ai da ka aiko mana manzo, da mun bi ayoyinka. Mun gane ko tun kafin mu kaskanta mu tozarta, da za mu bi ayoyinka. Wannan akwai ayoyi da dama da suke tabbatar da wannan, kamar faɗin Allah Maɗaukakin Sarki kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakazzabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay'in in antum illa fi balalin kabir. Duk sanda aka jefa wata tawaga cikin wuta, to sai masu gadin wuta sai su tambaya mala'iku da suke tsare da wuta, sai su ce ko ya akai kuka shigo wuta? Masu gargadi masu wa'azi ba su zo sun muku wa'azi ba ne? Za su ce masu wa'azi sun zo mana amma muka karyata su. Muka karyata su muka ce ku ba komai ba ne face kuna cikin bata mai girman gaske. Ubangiji ya ce wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazalatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatu al'azabi 'ala al-kafirin. Za a jefa wato waɗanda suka kafirta a cikin wutar jahannama zumaran, jama'a jama'a, ƙungiya ƙungiya, tawaga tawaga, har sai idan suka shigo wutan sai a buɗe musu ƙofofi, sai su samu ƙofofin a buɗe idan suka zo. Masu gadin wuta sai su ce musu yanzu ba a san wasu manzanni daga cikinku sun zo sun muku wa'azi ba, har ma suka faɗa muku akwai ranar tashin alkiyama? Za su ce eh, sun zo sun mana, sai dai kawai kalma ta azaba ce ta faɗa akan kafirai. Wannan duka yana nuna mana Allah Maɗaukakin Sarki ya aiko annabawa bayan Allah Maɗaukakin Sarki ya ba mu hankali da fahimta. Duk ta ko ina Allah bai bar mu ba sai da aka wato kafa mana hujja. Allah ya ɗauki alƙawari da mu muna yara tun kafin a haife mu. Allah ya ɗauki alƙawari da mu bil fitra, muna ganin abubuwan da suke faruwa. Haka ne ko? Ubangiji subhanahu wataala sai sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq. Za mu nuna musu ayoyin mu a sararin samaniya, kai har ma a cikin kawunansu, kai kanka zaka zama aya. Idan ka kalli kanka kaga da kai saurayi ne ko da kai yaro ne karami, sai ka tuna sanda kake primary school, kazo kai secondary school ana tafiya ana tafiya yanzu ka gama ka zama wani abu ka zama uba ka zama kaka watakin sai ka ga fa akwai aya babba wanda ya kamata ka ji tsoron Allah madaukakin sarki to wannan ayoyi ne kauniya da Allah ya nuna mana kuma suka tabbata a gare mu cewa mun san Allah madaukakin sarki ya zama alƙawari Allah bai bar mu haka ba ya saki aiko annabawa sai mana tunatarwa ya aiko manzanni ya aiko malamai ya turo malamai malamai suna wa'azi suna karantar da mutane mun fahimci wannan ko Allah madaukakin sarki ya dace da mu dan haka ya ku ƴan uwa dukan da gaskiya ta bayyana mana mu yi amfani da wannan gaskiya mu yi aiki da ita kar mu zama cikin waɗanda Allah yake cewa ala awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير yanzu ba mu rayar da ku a wani lokaci da ya kamata mai tunani ya tunani ba masu gargadi kuma sun zo muku kun ga sai aka hada abu sai kai tunani da rayuwar da kai sannan masu gargadi suka zo suka muku gargadi Allah ce to in har wannan bai ishe ku ba to ku dandana azaba azzalimai ba su da wani wanda zai taimake su a wannan lokaci ubangiji ya ce wa kazalika nufassilul ayati wala'allahum yarji'un kamar haka muke yin bayanin ayoyi dalla dalla domin mutane su dawo su bisaiti na'am sai Allah madaukakin sarki ya ce
watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fatba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحظ أو تترك يلحظ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون
نعم وبنجي سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا ka karanta musu labarin mutumin da muka bashi ilimi da ayoyinmu fan salaka minha ya sulale ya fice daga cikin ayoyin fa atba'ahu shaytanu shaytan ya bishi fa kana min al-ghawin ya kasance cikin mutane waɗanda suke halakakku a ubangiji ya ce fa masaluhu misalin sa kama salil kalbi walau shi'ina la rafa'nahu biha da mun ga dama da mun ɗaukaka darajarsa da wannan ilimi da muka bashi walakinnahu akhlada ila al-ardi sai dai ya nemi jin dadin rayuwar duniya fa atba'ahu shaytanu wattaba'a hawahu ya musarransa famasaluhu kamasalil kalbi misalin sa kaman misalin kare yadda yake kare idan ka yo kansa yalhaz zai maka haki wa in tatrukuhu in ka bar shi ma zaka ga yana cikin haki wannan shine hali na wannan mutumi ubangiji yace zalika masalul qaumi alladhina kazzabu bi ayatina wannan shine misali mutanen da suka karyata ayoyin mu wa anfusahum faqasasul qasas la'allahum yatazakkaru ya tafakkarun ka karanta musu kissofi na alqur'ani domin su zama masu tunani a wannan aya ta sauka ne akan wani mutumi wasu suka ce bi ainihi wasu kuma suka ce misali ne kawai Allah ya baya saboda hakan ya faru ba sau ɗaya ba sau biyu ba wannan kenan a akwai waɗanda Allah madaukakin sarki ba su ilimi na alqur'ani ya ba su ilimi na sunna Allah ya fahimtar da su da mafanki amfani da wannan ilimi sai suka karkace suka saba mu Allah madaukakin sarki ta hanyar amfani da wannan ilimin kamar Yahudawa wanda suke karban rashawa ta hanyar canza maganar Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar malaman tsub da suke amfani da sunan Allah madaukakin sarki, da sunan addini suke yaudarar mutane suke tarbiyya. Da malaman da ba sa faɗan gaskiya idan ta bayyana a faɗe ta, sai a koye dan san wani abu na duniya. To waɗannan Allah madaukakin sarki ya ba su ɗanki makulli na neman ɗaukaka. Idan da sun kama wannan, to da Allah madaukakin sarki zai ɗaukaka su a dalilin ayoyinsa, kamar yadda ya zo a cikin sunna. Manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya cewa inna Allaha yarfa'u bi hadha alquran aqwaman wa yad'u bihi akharina. Allah yana ɗaukaka waɗansu mutane a dalilin alqurani. Sun yi ilimin alqurani, sun karanta, sun fahimce shi, sun karantar, sun yi aiki da shi, sai Allah madaukakin sarki sai ya ɗaukaka su. Waɗannan ko ba su yi ba, ko kuma sun yi amma ba su yi aiki da shi ba, sai Allah madaukakin sarki ya kaskantar da su. Don haka hanya ta ɗaukaka ita ce hanya ta neman ilimi da kuma ƙoƙarin aiki da abin da ilimin ya ƙunsa. Wannan shi ne. Malamai suka ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala yakan buga misali da abin da ya ga dama. Kamar yadda Allah ya ce inna Allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah baya kunya ya buga misali a cikin Alkur'ani da sauro, fama fawqaha ko ƙasa da sauro din. Idan aka ce fawq, ana nufin ƙasa da shi, mun gane ko wajen kaskanci, wajen karanta. Sauro ko kuma abin da bai kai shi ba. Allah ba ruwansa da komai zai iya buga misali. Shi yasa Ubangiji ya buga misali da me? Da ƙuda. Yace ya ayyuhan nasu duriba wasalun fastami'u lahu. Allah ya buga misali, ku saurari misalin. Innal ladina tad'una min dunillahi lam lan yakhluqu dhubaba. Wanda kuke roƙo kuma bayan Allah, to ba su halicci koda guda ba. Wala wajtama'u lahu, kuma koda an taru dan halicci guda ba za su iya ba. Wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastankizuhu minhu. Idan kuda ya kwace wani abu a cikin gumaka, gumakan ba za su iya karban abin da ya kwata ba. Ko za su iya karba? Ba za su iya karba ba. Ba ufa talibu wal maqlub. Ubangiji ya ce masalul ladina takhadu min dunillahi awliya'a kamasalil ankabuti takhadat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabuti law kanu ya'lamun. Waɗanda suka riƙi wato wani kuma bayan Allah suna bauta masa, kamar wato giza-giza ne ya yi gida. Gidan giza-gizo zai masa maganin rana? Ba zai masa maganin rana ba. In ana iska zai masa maganin iska? Ba zai masa maganin iska ba. Idan ana ruwan sama zai masa maganin ruwan sama? Ba zai masa maganin ruwan sama ba. Mun gane ko? To kamar haka ne. Allah ya ce mafi raunin gida shine gidan giza-gizo. Law kanu ya'lamu, da a ce waɗannan sun sani, da ba su bauta ma wani ba sai dai Allah maɗaukakin sarki shi kadai. A misalin mutumin da Allah ya bashi ilimi, yake yin aiki da iliminsa, kamar jaki ne kuma kamar kare ne. Waɗannan halittu guda biyu suna daga cikin halittu da za a ce munana, wanda ba mutumin da yake so a kwatanta shi da ɗaya daga cikin waɗannan. Haka ne ko? A kwatanta mutum da kare, a ce kai kare ne, za ka yadda? Shi yasa wani bafade, wani mutumi aka yi ta ƙoƙari ya ba da kuɗin haraji ya ƙi bayarwa. Aka takura masa, bafade ya zo ya kitse shi a gaba sai da ya je ya ba da kuɗin haraji. Da ya ba da kuɗin haraji sai ya ce ba kare bin zomo. Bafade sai ya ce waye karen waye zoma. Wannan mutumi da ya shiru ya yi tsam, ya ga kare dai mutumin banza ne, sai ce ni ne karen. Ya ga zomo kuma a nan ƙasƙantacce ne, sai ce kuma dushi ne zoma. Mun gane ko? Da ya ce kai ne zoman, ni ne karen, an san matsala. In ya ce kai ne karen, ni ne zoman, nan ma an san matsala ko? Don haka ba a danganta mutanen ƙwarai da karnuka. Haka jaki ba a danganta mutumin ƙwarai da jaki. A ce wane kamar jaki yake? Ubangiji ya ce masalul ladina hummilat tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Waɗanda muka ba su ilimin at-taura ba su aiki da abin da at-taura ta ƙunsa ba. Kamar jaki ne yana ɗauke da kayan littattafai. Jaki dan ka ɗaura masa littattafai, ya san wani littattafai ne a ciki? bai sani ba, kawai nauyi kawai ya sani shi, kawai yana jin nauyin littattafai yana daukan su zai kai zuwa yanda Allah ya so ya kai. Dan haka wanda Allah madaukakin sarki ya bashi ilimi bai yi amfani da ilimin sa ba, kaskantacce ne iya karshen kaskanci, saboda Allah madaukakin sarki ya kamanta shi da abubuwa masu kaskanci a cikin alkur'anin sa mai girma. Wallahu ta'ala a'lam. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce sa'a masalan lilqaumil ladina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yadhlimun. Misalin waɗanda suka karyata ayoyinmu, to misalin su ya baci ya munana. Ya zo a cikin hadisi manzo Allah ce laysa fina masalus sawi, wanda za a masa kwatance mummunan kwatance a ce wane kamar jaki, wane kamar kare, wane kamar biri, wannan baya tare da mu. Al'aidu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu ila qai'ihi, wanda ya bada kyauta ya kwace kyautar sa, kamar kare ne yayi amai yazo ya tanda aman sa. Manzo Allah ce duk wanda za a siffanta shi da mummunan sifa, to ba mutumin kware bane, ba musulmin kirki bane. Ubangiji ya ce wa inna ankara al-aswati la sautil hamir, mutum kaga yana da sauti mummunan sauti, zai iya ihu, zai iya asha, ana jin sa, wannan shine ankara al-aswat. Duk wasu mutanen kware daga sun ji zaka tsaya ta kai 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 ba a jin dadin magana, to wannan mutumi sai aka kwatanta shi da jaki, to wannan ba mutumin kware bane. Laysa fina masalus sawi, babu wani mummunan kwatance a cikin mu, ana kwatanta mu da kyakkyawan kwatance ne, inji manzon Allah ina da aminci Allah tabbata gare shi. Allah madaukakin sarki ce man yudilillahu, wanda Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi, fala hadiya lahu ko fa huwa almuhtadi, to Allah shine mai shiryarwa. Ai man yudilillahu, wanda Allah ya batar da shi, man yahdihillahu, wanda Allah ya shiryar da shi, fa huwa almuhtadi, Allah ne mai shiryarwa. Wa man yudlil, wanda Allah ya batar da shi, fa ulaika humul khasirun, waɗannan su ne suka yi asara. Dan haka shiriya tana hannun Allah, kuma idan mutum ya bace yayi asara ba karama ba. Ubangiji ya ce kul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah, masu asara su ne wanda suka yi asaran kawunansu, suka yi asaran iyalansu ranar tashin alkiyama. Muna roƙo Allah madaukakin sarki ya raba mu da mummunar asara. Allah madaukakin sarki ya sa mu ribaci kanmu, mu ribaci iyalanmu. Allah ya haɗa mu tare da su a gidan aljanna. Azamu dakata anan. Abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladansa, abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu daidai.
Akwai neman tambayi ne rayu. Tambaya ce.
Batun neman tallafi har yanzu aka ce a ci gaba da tunatar da mutane. ‘Yan agaji ana zagawa domin karɓan tallafi ne. Akwai nan na asusu marayu. Allah maɗaukakin sarki ba da ikon tallafawa.
Sai yana cewa assalamu alaikum, malam yaya hukuncin shafa addu’a bayan sallah, wato bayan lokacin da aka yi addu’a?
To addu’a bayan sallah, bayan mutum ya yi sallah ma ba a ɗaga hannu a yi addu’a, wannan gurbin ba a ɗaga masa sallah ta farilla. Mun gane ko? Ba a ɗaga hannu, mutum ya ɗaga hannu yana addu’a kawai. Haka aka yi addu’o’i a zakar da suka tabbata daga manzon Allah, kamar subhanallah, subhanallah, ko kai guda goma, ko kai guda goma sha ɗaya, ko kai guda 25 ko 33, wannan su ne suka zo a cikin sunna. Da kuma sauran azkar da ake ayatul kursi, kul huwallahu falaki da nasi, mun gane ko? Waɗannan su ne iya abin da aka sani ake yi idan an idar da sallah, ba sai an ce a kawo kaza a kawo kaza a kawo kaza ba, sannan ba a ɗaga hannu. Mun fahimci wannan ko? Amma idan sallar ka kai ta nafila, za ka yi ɗaga hannu ka roƙi Allah maɗaukakin sarki. Mun yi bayani a baya cewa ana ɗaga hannu a yi addu’a, amma a wasu guraren ba a ɗaga hannu. To daga cikin guraren da ba a ɗaga hannu shine bayan sallar farilla, wallahu ta’ala a’lam. Amma in nafilar ka kai, za ka ɗaga hannu ka yi addu’a. Shafawa kuma ba, wallahu ta’ala a’lam, ba wata matsala wajen shafa addu’a. Mun gane ko? Allah maɗaukakin sarki ya dace da mu. Na’am. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.